Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuna iya kama mu kai tsaye akan VOA Africa mai lamba 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Lol da kuma Niyya muryar Arewa. Ana kuma iya kama mu a hanyar sadarwar internet a kowane lokaci akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da safiyar Alhamis 8 ga watan Satumba shekarar 2016. Ni ne Ibrahim Jarmai tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Yanzu dai ga kanan labaru.
To Ibrahim, yar takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton da ta jam'iyyar Democrat da abokin hamayyarta na jam'iyyar Republican Donald Trump sun ba da ɗanɗana muhawara uku da za su yi kafin zaben shugaban ƙasa a wani shiri da tashar labarai ta NBC ta shirya a birnin New York. Hukumar ayyukan jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce faɗa tsakanin dakarun gwamnatin ƙasar Siriya da mayaƙa ya tilasta kimanin mutane 800,000 ƙauracewa gidajensu cikin makonni biyu. Kana shugaban Amurka Barack Obama ya gaya wa matasan kudu maso gabashin Asiya cewa suna iya cimma gurorinsu idan suka zage dantse.
Kanan labaran kenan aka saurara. Tsaffin ma'aikatan fansho a jihohin Arewa maso gabas sun ce suna bin gwamnatocin yankin bashin makudan kuɗaɗe. Ko menene sakon su zuwa gwamnatocin?
Pensioners mutane ne wanda suka bauta wa jaru, lalle su rinka biyan haƙinsu. Mu din nan muna da yawan gaske waɗanda idan muka yi amfani da yawanmu wajen kada kuriya za mu iya kada wani ɗan takara.
Sai kuma jamhuriyar Niger, inda hukumar kula da ƙasashe masu tasowa ta Amurka ta horas da manoma yadda za su yi amfani da takin gida wajen noma. Su kuma ko me suka koya?
A eka guda gona wani na katanguwar la a eka guda wajen buhu 20 yayi. To saboda Allah ya ku gane mutum, yanzu da akwai wanda yake buhu 20 wanda a cikin gona ka wannan nan a cikin eka guda.
Haka kuma za mu kawo muku shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu za ta gabatar. Amma duk wannan sai bayan kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Yar takarar shugabancin Amurka ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta ce abu mafi muhimmanci ga kowane shugaban ƙasa shine ya kasance mai natsuwa, yayin da abokin hamayyarta na jam'iyyar Republican Donald Trump ya ce kada irin halinsa da tunaninsa su damu masu kada kuri'a. Clinton ta bayyana haka ne jiya Laraba a wani shirin tashar talabijin ta NBC mai suna Dandalin Babban Commander, ko kuma Commander in Chief Forum a Turanci, da aka gudana a birnin New York. Shirin da ya tamkar somantaɓin muhawara uku da za a 'yan takarar za su yi ne. Clinton da Trump dukansu sun amsa tambayoyi kan harkokin tsaro. Sun amince cewa ba za su yi amfani da wannan dandalin wajen caccaka juna ba, sai dai loto-loto suka riƙa cakunan juna. Clinton ta ce shugaban ƙasa yana buƙatar kasancewa mutum da yake sauraron mutane, ya yi nazari kan abin da aka gaya masa ko kuma mata. Ta ce natsuwa da kuma sanin ya kamata suna da muhimmanci. Ta bayyana amfani da ƙarfin soja a matsayin mataki na ƙarshe. Ta ce yaƙin Iraki darasi ne. Ta ce ita ma ta yi kuskure wajen goyon bayan yaƙin lokacin da take 'yar Majalisar Dattawa. Clinton ta ce Amurka ba za ta sake tura sojan ƙasa su yi yaƙi a Iraki ba. Clinton ta ce tilas ne Amurka ta nemi ƙarin goyon bayan abokan ƙawancenta na ƙasashen Larabawa a yaƙi da IS. A nasa gefen, Trump ya shaida wa dandalin cewa zai matuƙar taka tsantsan yayin da yake tunanin tura sojojin Amurka bakin daga. Ya kuma zargi Clinton da cewa ita mace ce mai son yin amfani da makaman yaƙi matuƙa. Ya ce ya yi mamakin waɗansu bayanan sirri kan tsaron ƙasa da aka yi wa manyan 'yan takarar shugaban ƙasa, sai dai bai bayyana ko menene ya bashi mamakin ba. Clinton da Trump za su yi muhawararsu ta farko ranar 26 ga watan Satumba, wadda za ta kasance muhawara ta farko cikin jerin muhawarori uku da za a yi kafin ranar 8 ga watan Nuwamba, ranar da za a zaɓi wanda zai gaji shugaba Barack Obama.
Amurka ta zargi Rasha ta tura jiragen yaƙi kusa-kusa da wani jirgin leƙen asirin Amurka kan tekun Bahar Rum jiya Laraba, abinda jami'an sojan Amurka suka ce yana da haɗarin kuma bai kyautu ba ga ƙwararru ba, yayin da Moscow ke cewa ta kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa na zirga-zirgar jiragen cikin sararin samaniya. Amurka ta ce jirgin saman mayakan NATO sunfurin P-8A yana gudanar da aikinsa a sararin sama na ƙasa da ƙasa ne lokacin da jirgin yakin Rasha kirar SU-27 ya wuce kimanin mita 3 da shi baba kiran da ya dauki mitoci 19 jiragen sama da na ruwa na mayakan Amurka sukan gamu da na Rasha a yankin kuma galiban lokaci babu wani hadari kuma ana yi cikin kwarewar aiki bisa ga cewar ma'aikatar tsaron Amurka sai dai muna damuwa idan aka samu shawagi mai hadari irin wannan na iya janyo zaman dardar kuma yana iya kai ga kuskure ko hadari ma'aikatar tsaron Rasha ta turo jirgin yakin ta ne bayan da jirgin saman Amurka ya tunkari kan iyakar Rasha ya kuma kashe na'urar da ake amfani da ita wajen tantance jirage.
Fada tsakanin dakarun gwamnatin kasar Siriya da mayaka a lardin Hama ya tilasta kimanin mutane 100,000 kauracewa gidajensu tsakanin 28 ga watan Agusta zuwa 5 ga watan Satumba bisa ga cewar hukumar ayyukan jin kai ta Majalisar Dinkin Duniya. Hukumar ta ce adadin da aka samu daga sansanin da dake kula da su ya nuna rabin waɗanda suka rasa matsugunan nasu daga Hama sun isa lardin Idlib dake karkashin yan tawaye. Sauran kuma sun nufi birnin Hama da ke ƙarƙashin gwamnati, inda aka maida masallatai 4 matsugunan wucin gadi. Hukumar ta ce an kuma maida makarantu da dama a lardin Hama matsugunan wucin gadi. Sai dai iyalai da dama suna kwana a fili a cikin lambuna, sabili da rashin isasshen wurin kwana a matsugunan wucin gadin. A halin da ake ciki kuma wani jami'in Aleppo da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawayen ƙasar Siriya, Mohammed Abu Jafar, ya ce akalla mutane wato mutum guda ya mutu sakamakon bugun zuciya ranar Talata ta dalilin shakar iska mai guba. 'Yan fafutuka da masu ayyukan ceton rayuka sun ce akalla mutane 70 aka yi wa jinyar matsalar numfashi a birnin Aleppo bayan abin da masu aikin ceton rayukan suka ce harin hayaki mai guba da dakarun gwamnati suka kai. Kungiyar kare al'ummar Siriya ta ce jirage masu sauka angulu sun jeho garewani da dama dauke da chlorine a unguwar Al-Sukuri da ke karkashin ikon 'yan tawaye.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya fadawa wani gungun matasa jiya Laraba da suka fito daga kasashen kudu maso gabashin Asiya cewa burin cimma biyan bukatun rayuwa gaba kadai ba zai ishe su ba, suna bukatar daura da mara sosai wajen yin jan aikin cimma gurorinsu. Shugaba Barack Obama ya fada a wajen wani taron musayar miyau da matasa da Amurka ta shirya wa shugabannin matasan kudu maso gabashin Asiya a birnin Laos cewa matasa su ne hanyar ci gaba da gina ƙasa. Ya jaddada buƙatar ganin ƙasashe sun inganta matsayin ilimi da kuma tabbacin ganin an ba 'ya'ya mata dama ba yara maza kaɗai ba. Obama ya kuma yi amfani da ziyarar tasa zuwa garin Luang Prabang mai tsaunuka wajen canja aƙidar kallon duniya da ido guda da ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump yake yayatawa da matsayinsa na cewa kullum Amurka ce ta farko a duniya kafin kowa, da gunagunin da yake yi kan ƙasashen da ke ƙungiyar ƙawancen NATO da alƙawarin da yake yi na gina katanga kan iyakar Mexico da Amurka domin katangi bakin haure. Labaran duniya ke da kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsafin ma'aikata 'yan fansho da ke jihohin arewa maso gabashin Najeriya sun ce suna bin gwamnatocinsu kudaden fansho da gratuity sama da naira miliyan 100,000. Daga Bauchi ga rahoton Abdulhad Muhammad.
Mataimakin shugaban kungiyar 'yan fansho shiyar arewa maso gabas Muhammad Inuwa Ahmad Dan ya yi ƙarin haske kan makasudin taron shugabannin 'yan fenshon.
Halin da 'yan fenshon suke fuskanta a Najeriya shi ne abin da ya tara mu yau a Bauchi. Fenshonas a Najeriya suna cikin matsaloli, musamman waɗanda suka yi ritaya, wasu ma ba a shigar da su a payroll da wuri sai su samu tsawon lokaci babu albashi babu fenshon.
sannan na biyu za ka samu sun yi ritaya, wasu gwamnatocin suna iya bakin kokarinsu don su biya gratuity, amma gaskiya wasu daga ciki ba sa kokari don biyan gratuity. Aka yi jimillan jihohin nan gaba ɗaya guda shida bai zai kasa naira miliyan 100,000 da wani abu, saboda babu yanda za a yi a ce babu kunda za a biya gratuity ko kuma matsalan fensho.
To me kuke ga wa wayannan gwamnoni a tsarshen wannan taro naku, me kuke ga musu?
To abinda muke ga musu, muna jawo hankalin su ne da su tabbatar da cewa pensioners mutane ne wanda suka bauta wa jaru, lalle su rinka biyan haƙinsu. Kuma na biyu, su tuna cewar mu din nan muna da yawan gaske waɗanda idan muka yi amfani da yawanmu wajen kada kuriya za mu iya kada wani ɗan takara.
Musta Samson Almuru shi ne shugaban ƙungiyar 'yan fensho a jihar Adamawa, ga abin da ya shaida mini kan halin da 'yan fensho ke ciki a jihar.
Samson Almuru, chairman na Nigerian Union of Pensioners Adamawa State. A gaskiya halin da pensioners a Adamawa State suke ciki abin takeici ne, abin tausayi. Kaga mutum ya shekaru 35, an ka hada da shekarun haihuwa, kaga dai na kasancen mutum ne. A wajen mu Adama, mutum ya yi ritaya bai samu fensho ba, balle ma gratuity. Akwai wayanda suka yi shekaru 4-5 ba su samu ba. Fensho kuma akwai wayanda suka yi shekaru 2 ba su samu.
Ba ku zama da gwamnati ne ku ga musu irin wayannan matsalolin naku?
Na zauna da gwamna, na kuma kai kukan pensioners a wajen babanmu Lamido na Adama. Muna kira ga gwamnati ta ji tausayin pensioners.
Comrade Hassan Abubakar shi ne shugaban kungiyar masu karɓan fensho a jihar Taraba, ya ce matsalolin kusan guda ne a dukkanin jihohin, sai dai a Taraban akwai ɗan bambanci.
To halin 'yan fensho dai na jihar Taraba dai ba bambanci da abin da ke faruwa a wasu jihohi, sai dai kawai inda za mu faɗa shi ne a can ne akwai ɗan bambanci na yadda ake samun fensho ɗin. Kamar a can in ka yi magana state pensioners, a can suna samun kuɗinsu a duk lokacin da aka biya albashi, ana biyan state pensioners. In ka yi magana kuma pension na local government, nan ne muke da matsala. Kuma matsalarmu shi ne magana gratuity tun lokacin zamanin ɗan baba, wato gwamnanmu na da.
To me yasa kuke gani dalilin da yake hana su ba ku wannan kuɗi naku?
Eto, akwai rashin tausayawa. Na biyu kuma muna son a ɗauki matakai a ga lalle a kullum a gane pensioner na karya, domin ko muwa mun yadda ce yadda ake biyan pensho akwai pensioner na karya, akwai pensioner wasu suna mutuwa amma daga suna suna fita shekara da shekaru, wasu mutane ƴan kallon suna ci, muwa muna goyon baya a kullum a screening.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Nigeria.
To a gaida Abdulwahab Muhammad, to bari mu ketara jamhuriyar Niger, inda wata kungiya tare da tallafin hukumar kula da kasashen masu tasowa ta Amurka USAID a takaice ta horas da manoman karkara yadda za su yi amfani da takin gargajiya. Katamar abari da cikakken rahoton.
Malam Larwana Sani wakili ne na Regis AR da suka bada horon.
Sakamakon da aka samu ba da kwatanta mu mutane, har an samu buhu 20 saman wata eka a Katango. Mushen gidan gona ne da kanshi ya gayi, kenan abin nake tsammanin yadda birin za a ƙara tura mutane su ta cikin wannan husai. Tunda shi manomi abin da yake hissan ji dama an samu ƙarin abinci, kenan sai in ce kamar mushen gona zancen da ya zo ya ƙara jawo mutane su ta yi wajen wannan husa'a, tunda abin da ya bada a aikace ne ya auna shi kuma ya zo ya bayyana shi gaban mutane.
Ko wannan zai sa mutane su kwaɗaita su rungumi wannan husa'a?
Shi dai manomi dama abin da yake so ya ga zahiri, to kuma zahirin ya gane shi ga mutunan da ba za a yi mai ƙarya ba, tunda mushen gidan gona ba ya zo ba ya ce masu an samu kaza ba a same shi ba, kenan wannan maganar tashi za ta ƙara sa mutane su kwaɗeta wajen ci gaba da yin wannan kusa ta cima taki.
Shi kuwa Sumaila Magaji mushen gona ne na Durum, nuna muhimmancin wannan ruɓa taki na compost yayi.
Da nayi misali a eka guda gona wani na Katango, wallahi a eka guda wajen buhu 20 yayi a eka guda a takaitun an yi misali. To saboda Allah ya ku gane mutum, yanzu da akwai wanda yake buhu 20 wanda a cikin gona ka wannan namu a cikin eka guda, yau duka ma noman wake ne eka abin eka har buhu 20. To wato ne ya kamata mutane wannan dubarar ta compost ya kamata mun su kama shi da kyau.
Lawali Sani na karkarar Durum da Jafaru na karkarar Kuikuiwa suna daga cikin waɗanda suka samu wannan horo.
Ai Kuruje Jimuri ta koya mamu aikin taki na compost kin wannan, muke amfani da taki irin wancan na gargajiya da wannan wani ne muhimmanci, amma mun ga muhimmancin shi sosai saboda mun yi shi, mun yi amfani da shi gona, mun yi amfani da shi a galka, kuma mun ga muhimmanci, wanda ba su ba ma san ga muhimmancin abun. Duk amfanin da aka sawa na gona da na galka, akwai canjin yanayi da sauran taki wanda ba compost ba ne. Saboda game da irin wannan taki na compost, kenan in za ka yi buwaji guda na sharat ko zuwa biyu ka kai gona, ka yi amfani da shi kaman kamar irin ramunan da muke. In za ka kai buwaji 50 wanda ba ka yi compost da shi ba, to ba zai ba amfani kaman wannan guda biyun da ka kai.
An gode wa Allah, an gode, an ji daɗi kuma, an yi murna, an ji daɗi, an yi murna. Ƙoƙarin taki rubabbe jimli ba ya su suka koya, mun ji daɗin ta, kuma za mu ci gaba da aiki kyau, mako da kyau tana da amfani. Mun ci gaba kawai, wanda baya cikin mu zai gaya mishi miki insha Allah, barantana wanda yake ciki.
Ta wace hanya za su bunƙasa wannan fusa'a a wuraren da suke aiki? Sailor Wanan ya ce
yanayin wannan tukwicin yana daga cikin kaman kusa'un da muka dauka na bunƙasa aikin.
Buniya Ahmadu magajin gari ne na Durum, kiraye ga al'umma da su mai da hankali wajen wannan fusa'ar.
To kuku da ake daga kasar na a tiyakin abinci ne, a hikarin abinci. Shi ko ba a cikin kanin abinci sai da taki. Tunda kun san gore kan namu sun zai je. Kuma haluba hankalin kankana ne. Gona kai da kusa ne da duk an rarraba su kowa da gonar shi. To an ba takin da me za ka yi? Shi ko muhimmancin takin na wannan na gargajiya. Kun san taki ne mai bunƙasa abinci nan da nan kuma kyauta tunda sharar gidanka ce.
A ƙarshen horon Regisseur OR din ta ba da kyaututtuka na amalanke guda biyu, baro ko burwet guda biyu da helo wa garuruwa hudu da suka yi kokari. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
To a gaida Tamar Abari, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka hoiba. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yanzu haka dai ƴan matan sakandaren Chibok sun cika shekaru biyu da sama da watanni hudu a hannun ƴan kungiyar Boko Haram. Kuma duk da yake kungiyar ta rika nuna hotunansu na bidiyo, babu tabbacin ainihin inda suke ko halin da suke ciki ko kuma maguda nawa ne ke da rai a halin yanzu. Ranar Talata ta wannan makon, kungiyar fafutukar ceto ƴan matan da taken Bring Back Our Girls ta sake tattaki zuwa fadar shugaban kasa Muhammadu Buhari domin sake gabatar da wannan kukan, sai dai haƙarsu bata cimma ruwa ba. To na nemi sanin ko kwalliya na biyan kuɗin sabulu a ƙara ƙaimin matsin lamba da suka shiga tun bayan fitar da sabon faifan bidiyon da ƙungiyar ta yi. Abubakar Abdullahi shi ne kakakin ƙungiyar Bring Back Our Girls, ga abin da yake cewa.
Da saura, saboda gaskiya mun ji maganganu da gwamnati take yi, kuma mun ga gwamnati tana ɗan ƙoƙari kamar tana so ta yi wani abu amma ba ta yi ba. To a saboda haka mun dai san cewa at least mun ga cewa labarin maganan karɓo ɗan matanmu na Chibok ya ƙara himma kaɗan, ya ƙara dawowa cikin fannin labarai da ake kai a yanzu. Amma a yanzu wannan ƙarfin da muke ga ya kamata a sa saboda dawowansu ya zama ya zo yanzu da hanjari da saura kaɗan. Amma a gaskiya akwai ci gaba, inda cewa yanda magana ta yi shiru kafin mu fara wannan, kafin mu karfafa wannan aikin namu, ba haka take yanzu ba. Saboda a yanzu ko a kullum ko a cikin kowane sa'o'i kaɗan za ka ji an yi magana a kan su wa'annan ƴan mata.
A lokutan baya ana zargin wannan ƙungiya da kasancewa kamar ƴar adawa da gwamnatin da ta shuɗe. Har ma bayan shigar wannan gwamnatin da aka ga kun ɗanyi sanyi, aka so a zargi cewa abin da ake faɗa da ya tabbata, to sai kuma gashi yanzu kun farfaɗo. Menene kuke gani gwamnati ya kamata ta yi da ba ta yi ba, ko kuma take yi da bai kamata ta yi ba, na ganin an cimma nasara musamman yunkurin ceto waɗannan ƴan mata?
Eto, na farko dai na maganan cewa an ɗauka muna da alaƙa da ƴan siyasa, kin ga gashi yanzu ya nuna gaskiyan shi. Dan ko a lokacin mun ta faɗi, mun faɗa kuma mun maimaita cewa mu ba mu da halaƙa da siyasa. Iyaka abu ce ta faru wanda ya kamata a yi magana, kuma muka fito muka yi magana. Sannan sanda gwamnatin nan ta shiga, saboda mun san cewa ba a lokacin ka ne abin mai ya faru ba. Muka ba ta dama, ba mun yi sanyi ba ne. Amma ai hakki ne akan wannan gwamnatin mu ba ta daman cewa ta tabbatar cewa sakonnin da aka bata wanda ta karba daga hannun gwamnatin da ta tafi ya zama cewa sun duba shi sun ga menene gaskiya menene ba gaskiya ba sannan su kuma su tantance su ga wanne ne ya kamata aikin da za su yi akan su fito da wa'annan ƴan uwan namu da ke cikin wannan hali to da muka ba su lokaci bayan shigansu muka je muka ga shugaban ƙasa a cikin watan Juli ko na shekaran da ya wuce to bayan nan muka ba su lokaci ba mu sake komawa ba sai a cikin Janairu na wannan shekaran to tun daga wannan gani kuma abubuwa da muka ga cewa ba su tafiya yanda ya kamata kuma magana yayi shiru kuma har ya zamanto cewa in ma magana ya taso sai mu ga kamar akwai bacin rai akan maganar su bayan kuma kafin shigan gwamnati mun san cewa ba haka take ba kuma ita wannan abu duk abin da ya kama na kan cewa tsaro ne ba a dauke ma wani gwamnati as long as ku ne kuke cikin gwamnati ku ne kuke da haƙƙin tsaro saboda haka mu kuma muka ga cewa gaskiya abubuwan da ba a yi ba a gaya ma mutane da ake ciki ba wata hanzarci a cikin aikin da ake yi na farko dai kin ga wannan fefe da ya fito ba shine na farko ba akwai wanda aka ce ya fito tun Disamba amma mu ba mu gan shi ba sai a cikin watan Afrilu ana cikin shekara biyu kenan na sace wa'annan ƴan mata muka duba muka ga cewa gaskiya daga fitowar wannan zuwa dawowar ɗaya daga cikin su Amina Ali zuwa fitowar wannan fefe abin da gwamnati take yi da nuna alamar cewa tana da hanzarin cewa a maido wa'annan yara ko a san yanda za a yi a ƙarar da wannan ba mun tabbatar cewa an ci nasara fiye da yanda da ake ciki akan yakin da ake yi da su wannan ƴan ta'addar Boko Haram amma akan maganan karɓo wa'annan ƴan mata gaskiya ba mu ga cewa aikin da ake yi ya nuna ba
a tausaya Najeriya kasar mu ce mu reno saboda ƴan baya
To bari mu koma kan batun da muka tallata muku makon jiya inda a jihar Kano fiye da mata da maza 4000 suka yi rajista a hukumar Hizba ta jihar karkashin shirin gwamnatin jihar na aure da gwaurawa shirin domin iyali zai bi sassalan wannan shirin domin fahimtar burin da gwamnati take neman cimmawa da kafashi da nasarori ko kuma akasin haka da aka samu da kuma kalubale da ke tattare da shirin kasancewa wannan ne karo na 6 da hukumar ke aure da zaurawan tunda aka bullo da shirin a shekara ta 2013 Malam Aminu Ibrahim Daurawa shine babban komandan Hizba ya kuma fara da bayyana wa wakilin Muhammad Ibrahim Kwari sharuɗin da hukuma ta gindaya ga ma'auratan
Abu na farko shine muka yi committee karɓar sunaye committee nan na karɓar sunaye sun karɓi yanayin mutane kashi uku kashi na farko shine budurwa da saurayi wanda sun gama daidaitawa amma rashin hali ya sa iyayensu ba su yi musu aure ba sun zo da yawa haka nan bazawarar da ta samu bazawari mai santa amma saboda halin da ake ciki auren ba a yi ba saboda babu abin da za a hidima aure kashi na uku shine zawara wanda ba su samu mijin ba maza da zawara wanda ba su samu mata ba maza da mata su ma sun zo to bayan an gama rijistar su waɗanda suka samu mijin ƴan mata da samari da kuma zawarawa sai kuma aka ce to su waɗannan da suka zo ba su samu miji ba maza da mata su kuma an ba su dama suna iya tattaunawa in akwai wata da ta ga wani ko wani ya ga wata da za su iya tattaunawa to su tattauna sai su je su gaya wa taje ta gaya wa iyayenta daga nan hukumar Hizba mu tura shi gida ya je gaishe da iyaye ya bi tsarin da ake bi na aure sannan mu kuma nan muna ci gaba da bincike sai kuma aka shiga committee na biyu shine committee tantance lafiya wannan committee an bashi aiki tare da ma'aikatan lafiya daga asibitin koyarwa na Aminu Kano da asibitin Murtala da sauran kungiyoyi na duniya da na ƙasa waɗanda suke la'akari da cututtuka masu yaduwa ta hanyar aure to in sun gama wannan aiki nasu sai kuma su mika committee na uku shi kuma committee na uku shine zai tantance cewa masu neman auren nan suna da sana'a su mazan ko suna da aikin yi ko kuma sannan suna da kirki sannan sun samu shaida na mutum biyu da ya ba da shaida akan kirkin su haka su matan nan idan budurwa ce me halinta in bazawara ce ta taba aure a ina ƴaƴanta nawa me ya fito da ita daga gidan mijin in kaga form din mu tambayoyi ne guda 30 a jiki cewa ma kina so ki koma gidan tsohon mijinki akwai ƴaƴa tsakaninku me dalilin rabuwarku to sai mu tantance waɗannan su kuma sai su mika wa committee shi kuma daurin aure shi committee daurin aure shine kuma zai shirya seminar na ilmantarwa ga ma'aurata akan menene ma yasa ake aure sai ai musu bayanin da malamai suka yi akan wannan sannan ilmantar da su me haƙƙin miji akan mata menene haƙƙin mata akan miji me haƙƙi na tarayya kuma ya ake warware matsala in ta taso me manufar aure me manufar haihuwa me haƙƙin tarayya me kuma al'umma za ta amfana da wannan aure nasu da haka za a ba su wannan ilimi da an gama sai kuma committee daurin aure wanda zai zo ya tabbatar an bi ka'idodin da musulunci shin fada wajen yin aure na wato sun amince suna son juna suna da lafiya yana da sana'a da zai rike ta sannan na biyu an tabbatar da cewa da izinin wali aka yi na uku a tabbata an ba da sadaki na hudu a tabbata an yi siga na biyar kuma a tabbatar da cewa shaidu sun shaida kaga daga nan sai kuma committee walima da tarewa so dana committee za su shirya walima in suka shirya walima aka gama to kowace abinda gwamnati ta yi mata alkawari za ta bata na kaya dama a rubuce yake in akwai set na gado da kayan lefe da kayan abinci wato gara sai kowace a bata a rubuce da mijin da danginta su je su to a tabbatar an ba su adadin abinda gwamnati ta ba su
game da committee tantance lafiya din nan idan yawa kana cewa daya daga cikin biyin da suka amince za su yi aure an gano wata lalura musamman wacce take yaduwa a tsakanin mutane misali HIV AIDS me mataki na gaba
sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa yanzu a madadin kakakin kungiyar fafutuka ceto ƴan matan Chibok Abubakar Abdullahi da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan
a gaida Grace yanzu kuma sai labaru amma wannan karan a takaice
ɗan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican da kuma Democrat Hillary Clinton da abokin hamayyarta na jam'iyyar wato Donald Trump sun yi bayanai inda ya kasance wanda ake tunanin cewa ya kasance wani somantabe a muhawarar da za a yi guda uku kafin zaben shugaban ƙasa a watan Nuwamba. Clinton ta bayyana cewa komanda da wato wanda zai shugabanci Amurka yana bukata ya kasance mai natsuwa. A halin da ake ciki wani jami'in Aleppo da ke karkashin ikon yan tawayen kasar Syria Mohammed Abu Ja'far ya ce akalla mutum guda ya mutu sakamakon bugun zuciya ranar Talata a dandalin shakar sadalilin shakar iskar gub. Ya bayyana cewa ƴan fafatuka da masu ayyukan ceton rayuka sun ce akalla mutane 70 aka yi wa jinyar matsalar lumfashi a birnin Aleppo bayan abin da masu aikin ceton rayukan suka kira hayaki da suka shaka sakamakon guba da gwamnatin Syria ta yi amfani da shi. Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗa wa wani gungun matasa jiya Laraba da suka fito daga ƙasashen kudu maso gabashin Asiya cewa burin cimma biyan buƙatun rayuwa kaɗai ba zai ishe su ba, suna buƙatar ɗaura ɗamara sosai wajen yin jan aiki domin cimma gurorin nasu. Shugaba Obama ya faɗa a wajen wani taron musayar miyau da matasan Amurka ta shirya. Shugabancin wato matasan kudu maso gabashin Asiya cewa a binin matasa sune hanyar ci gaba da gina ƙasa. Ya jaddada buƙatar ganin ƙasashe sun inganta matsayin ilimi da kuma tabbacin ganin an ba ƴaƴa mata dama ba yara maza kaɗai ba. An gano cewa ƙwayar cutar Zika za ta iya zama a cikin ido bayan da aka sami shaidar haka a hawayen dabbobi. Sai dai kuma masana ilimin kimiyya sun ce ba su sani ba ko za a iya yada ƙwayar cutar tsakanin mutane a hawaye.
Masaurare, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma CD wanda ya hada da kuma bada umarni. Da ma injiniyan mu na yau, ni Ibrahim Jarmai nake cewa sai mu sake haduwa.